sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da kuma niya ha kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma masu na'urar computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sauraro da ku yau asabar 15 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daurinar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a ba mu kanin labarai
to Ladan kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 1 ne yanzu aka ce zaune babu wutar lantarki yayin da mummunar guguwar Florence take ci gaba da afkawa a yankin kudancin Amurka sannan a cikin kasar Philippines ma wata guguwa da aka walakabe da manhood ta isa kasar Baya ga hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗen hannunta suna dab da ƙarewa za ku ji illar da ke tattare da hakan.
To Allah ya kyauta. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa hukumar zaben jihar Plateau da ke Najeriya ta ce butun zabe ba gudu ba ja da baya.
Kaman ana so ne a sa takunkumi ne a wuyanmu an rasa yadda za a yi. Domin mun fahimci tsakitsakin gwamnati suna so su nuna kaman rashin zaman lafiyar nan tsakanin biyomi da wasu ba gaskiya ba ne.
Haka ma idan mahukuma zuwa jamhuriyar Kamaru can ma magana iri guda ce wato batun zabe da hukumar zaben ta ce ta kammala shirin tsaf na zaben shugaban kasa
yau za sai dai irin matsala da don ne da na kullun da muka yi amma mun dauki matakai na gudanar da zabe
haka kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyin ku tare da Ibrahim Kalmasi Garba amma duk waɗannan sai kun je da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum. Kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 1 ne yanzu aka ke zaune babu wutar lantarki. Yayin da mummunar guguwar Florence take ci gaba da afkawa a wani yankin kudancin Amurka. Cibiyar da ke sa ido akan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. Cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a kara fuskantar matsananciyar guguwa a yau Asabar a kudu maso gabashin jihar Carolina ta Arewa da kuma Arewa maso gabashin jihar Carolina ta Kudu. Roy Cooper shine gwamnan jihar Carolina ta Arewa.
Those in the storm's path, if you can hear me, please stay sheltered in place.
Yace ga waɗanda ke zaune a yankin da guguwar take ratsawa dan Allah idan kuna saurare na ku zauna a inda aka kebe muku kada ku fita cikin wannan guguwa ƴan sanda a yankin Wilmington sun ce wata mata da jaririnta sun rasa rayukansu bayan da bishiya ta fado akan gidansu sannan wata mata daban ta rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya bayan da jami'an kiwon lafiya masu ba da agajin gaggawa suka gaza kaiwa gare ta saboda bishiyoyi da suka fadi suka tattara hanyoyi Baya ga haka wutar lantarki ta kashe wani dattijo mai shekaru 78 sannan ta halaka wani mutum daban wanda iska ta yi wurgi da shi a lokacin da ya fita neman karansa da ya bata. To a can kasar Philippines ma guguwar da aka walakabe da manhood ta isa yankin inda ta zubar da ruwan sama mai yawan gaske tare da haddasa barna a wurare da dama. Hukumomin kasar sun ce mutum biyu sun mutu sanadiyar zaizayar kasa da ruwan sama ya haddasa. Da sanyin safiyar yau Asabar guguwar ta sauka a gabar tekun garin Bahoa da ke lardin da ake kira Cagayan a arewacin tsibirin Luzon inda ita tafiyar kilomita 270 cikin sa'a guda tare da yayi rufin gidajen jama'a da kayar da turakun wutar lantarki. Kwanaki biyu gabanin isar guguwar ta manhood hukumomi suka kwashe jama'ar da ke yankunan da za ta ratsa. Tun da farko hukumomi sun yi ta yakuwar hadarin da ke tattare da guguwar a biranen Luzon har da ma Manila babban birnin kasar ta Philippines. Wannan shine karo na 15 da kasar take fuskantar bala'in guguwa a wannan shekara kadai. Kwararru sun yi hasashen cewa guguwar za ta dushi yankin Hong Kong da China nan da ranar Litinin. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗen hannunta sun fara ƙarewa waɗanda da su take amfani wajen ceto rayukan miliyoyin ƴan gudun hijirar ƙasar Siriya da kuma mutanen da suka fice daga gidajensu saboda matsanancin rayuwa da suke fuskanta. Hukumar ta ƴan gudun hijira ta ce tana buƙatar dala miliyan 270 cikin gaggawa domin ta kammala ayyukan da ta sa a gaba kafin ƙarshen wannan shekara. ta ce kudaden za su taimaka matuka wajen tallafawa miliyoyin ƴan ƙasar ta Siriya, ciki har da mutane masu rauni da ke zaune a waje da cikin ƙasar da yaƙi ya daidaita, musamman idan aka yi la'akari da cewa an doshi lokacin yanayi na hunturu. Akalla ƴan ƙasar miliyan 5.6 hukumar ta ƴan gudun hijira take bai wa tallafi, waɗanda rabin su yara ne ƙanana da ke zaune a Turkiya, Lebanon, Jordan, Iraki da kuma Masar. A farkon shekarar nan hukumar ta UNHCR ta nemi tallafin dala biliyan 2 domin tallafa wa ƴan gudun hijirar na Siriya, amma kashi 30 cikin 100 kacal aka samu haɗawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba Trump, Paul Manafort, ya amince ya bada haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa ƙarƙashin Robert Mueller, wanda ke gudanar da bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016. Haɗin kan da Manafort ya bayar na haɗa ne ta wata yarjejeniya da aka kulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara, wacce za ta ba shi damar kaucewa tuhumar wani aikin da ya yi a Ukraine wanda ya saɓa wa dokar ƙasa. Babu dai tabbacin ko waɗanne irin bayanai Manafort zai baiwa kwamitin binciken na Mueller dangane da shugaba Trump da kuma gangamin yaƙin neman zaben nasa. Sai dai yana ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci wani taron da aka yi a dogon benin Trump Tower a watan Yunin shekarar 2016, inda suka haɗu da wata lauya ‘yan Rasha wacce ta yi ikirarin tana da wasu bayanai na ɓatanci kan abokiyar hamayyar Trump, wato Hillary Clinton. Wani jirgin dakarun Afghanistan mai saukar ungulu ya kama da wuta tare da halaka dukkanin mutum 5 da ke cikinsa. Jirgin ya taso ne daga yankin Herat, yana kuma kan hanyarsa ta zuwa lardin Farah ne a lokacin da hadarin ya auku a jiya Juma'a, a cewar jami'ai. Kakakin gwamnan lardin Nasir Mahiri ya ce jirgin ya fuskanci wasu matsaloli ne na gyara, ba wai ɗan ƙungiyar Taliban ne suka harbo shi ba. Kamfanin jalancin labarai na AFP ya ruwaito kakakin ƙungiyar ta Taliban Zabihullah Mujahid, yana ikirarin cewa ‘yan ta'adda ne suka kakkaɓo jirgin. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Afghanistan ta ce ana kan gudanar da bincike kan abin da ya haddasa wannan haɗari. A ‘yan makonnin nan ƙungiyar ta Taliban ta zafafa hararen da take kaiwa a kan dakarun Afghanistan, yayin da ƙasashen duniya da ke ƙoƙarin shiga tsakanin rikicin suke ƙara himmatuwa wajen ganin sun gayyaci ‘yan ƙungiyar ta Taliban su hau teburin tattaunawa domin a kawo ƙarshen wannan rikici da aka kwashe shekara 17 ana fama da shi.
Ran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kabarin buɗe taskar rahotannin namu da rahoton zaben ƙananan hukumomi a jihar Plateau, Najeriya da ake guzuru tsoma a kansa. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau ta ayyana ranar 10 ga watan gobe, wato Oktoba, don gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau, Mr. Fabian Ntung, ya ce za a gudanar da zaben ne a ƙananan hukumomi 13, yayin da ya ce sauran ƙananan hukumomi 4 da ke jihar an dakatar da zaben saboda matsalolin tsaro.
We had to suspend the exercise due to security demands.
Ƙananan hukumomin da ba za a gudanar da zaben ba sun hada da Barikin Ladi, Jos ta Arewa, Jos ta Kudu da Riom, waɗanda dukansu a shiyar Plateau ta Arewa suke.
But as soon as we get clearance, we will appropriately fix a date and conduct the elections in those 4 local government areas.
Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan, Mr. Fabian Ntung, ke cewa da zarar sun samu amincewar hukumomin tsaro za su shirya gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin. Kan haka na tambayi wani ɗan siyasa a cikin garin Jos ta Arewa ko yaya suke kallon batun dakatar da zaɓe a wasu ƙananan hukumomin.
Sunana Alhaji Jamilu Baba. Shirya ƙananan hukumomi guda 4 wani abu ne wanda ni zan yarda da shi gwamna a nan, sabila da idan kin lura wannan ƙananan hukumomin a nan ne aka fi samun wannan tashin-tashina. Duk da cewa ƙaramar hukumar Jos ba a samun yanzu tashin hankali a ciki, Jos ta Arewa, dalili sabila da an samu zaman lafiya a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Amma babban matsalar shi ne akwai waɗanda suke so su yi amfani da wannan damar don su kawo tashin hankali a cikin ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Gwamnati tana da wannan masaniyar, jami'an tsaro suna da wannan masaniyar, ya zamanto wajibi ita gwamnati ta tsaya ta hada karfinta da karfi a bacin an yi wancan zabi a wannan kananan hukumomin to a dawo a raja'a a wayannan kananan hukumomi kuma idan an yi haka za a yi zabe mai kyau kuma za a samu zaman lafiya because shi mai girma gwamna yayi alkawari zai zabe a kananan hukumomi guda 17 ba tare da ya cire kowace karamar hukuma ba
shi ko wani shugaban al'umma daga yankin Plateau ta Arewa yace haƙƙin gwamnati ne ta samar da tsaro don ba jama'a damar zaben shugaban da suke so
sunana da Chalom Daniel Jambol abinda daga na fahimci gwamnati na yi shine akwai insecurity tambayan shine har yaushe ne wannan abun zai ci gaba da just not ne kadai aka ce ba za a yi ba saboda rashin zaman lafiya kaman ana so ne a sa takunkumi ne a wuyan mu an rasa yadda za a yi shi domin mun fahimci tsakitaken gwamnati suna so ta nuna kaman rashin zaman lafiyan nan tsakanin biyan ne da wasu ba gaskiya ba ne so kar gwamnati ta mana wannan walawala mun gane kawai failure ne na samun ma mutane da zaman lafiya ta tashi ta fuskanci wannan abun da gaskiya da kuma gaskiya
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
talaka kabar kuka kuri'ar kayyancinka ka rike makamanka
to daga zaben kananan hukumomin jihar Plateau sai na shugaban kasa a jamhuriyar Kamaru inda hukumar ta ce ta kammala shirin gudanar da zabe kuma ba gudu ba ja da baya ga dai Muhammad Awal Garba da karin bayani a cikin wannan rahoton
Hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Kamaru tana ci gaba da shirye-shiryenta na gudanar da zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a ranar 7 ga watan October 2018 din nan Alhaji Zakari Muhammadu shine shugaban hulɗa da jama'a na hukumar zaben
eh lalle ne kamar da muke fada kullun cewa za mu gudanar da zabe sa zabe na farko bake san muke gudanar a kasan Kamaru kuma duk kowace zaben da muka gudanar ta zo da nata matsala eh yau za ce dai irin matsala daban ne da na kullun da muka yi amma mun dauki matakai na gudanar da zabe mun dauki matakai kuma a hukaci mai daidai wato ina nufin cewa a wara haka zuwa yau dukkan reshen Kamaru da za yi zabe wato kayan hada zabe mun riga mun kai mun samu inda duk reshen da za yi zabe kowa na da kayan da zai gudanar da zabe na wannan 7 da watan October eh an san dai wanda suka shiga takara an san adadin su an san kuma adadin wanda takardu su ya zo daidai cewa aka yadda su tara ne wato dan iyu tara ne za su je zaben nan suna da tarari suna da daman yin duk abin da suka ga suke da niyya yi na neman kuri'a a gurin mutane wato ranar 7 ga watan October nan dukkan dan Kamerun da yake da kartin zaben shi in ya tafi wato biro shi na zabe tashin shi kenan na zabe zai tafi yayi zabe
na tambayi Alhaji dan Asabe ɗaya ne daga cikin ɗan kungiyar ɗan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ko za a iya gudanar da zabe ko a wancan bangaren nasu
a wannan ga yayi an riga nuna signal ai wannan ga an riga nuna cewa wannan abubuwan kamar da suka da ai ba su boye ba ai sun fito filitin ba ba sun fi to kan zabe ba za a yi a ƙasar su ba wato anan ƙasar Ambazonia ne za a yi zabe anan ba domin zabe su bai shafe su ba zabe da tashin Faransa ne wato masu amfani da yaren Faransa wanda wannan zaben su ba ruwan su da wannan zaben su haka duk wani wanda ya kuskura zai ce zai zo kasan su ya musu zabe to zai dandana kudin sa a wannan hakan ne yayi wannan tafiya yake yanzu Allah akan wannan tafiya yake kuma suna kan bakan su hakan ne duk wani soja da suka gani sun san cewa soja ba sojan su bane sojan kasan Kamaru masu amfani da bayanan Faransa a 90% suna goyon bayan wannan abin da yake gudana to haka su ne suke finance din wannan abin akwai wayan su da suke tabbatar cewa akwai wayan su kusoshin gwamnati na wanda suke wannan abin nan wannan kan ba tabbata da tun da yake ba shi rasu na wani ba gaskiya kan rayuwa wato ya kai kowa cikin bango kuma ba kan mai magana tattalin arziki ne kan ba ai magana wannan yanzu wannan kan amma kaga wannan yanzu haka nan tafiyan da ake yin nan kowa ta kansa yake yanzu ma barin wannan sashin ake tayi ana shiga Najeriya ana zuwa sashin Faransa din yake ba inda dai ba a tafiya kowa to yanzu duk kauyuka yawanci kauyuka idan ka je za ka yi minti biyar minti goma ka ga mutum daya waje ba da rana fa nake gaya maka wannan ba wai da daddare ba saboda haka duk ko ina da ko ina an bar kasa abin har yau a gobe ka je jira abin nan bana idan ka shi motoci ta wannan sashin ka ga inda mutane suka tsita abin nan kowa na neman ya ya bar gari kafin ka san sun ba da deadline zuwa ranar 16 ga wannan wata ba ta so wani shige da fita wannan sakin din
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu agowa ce karfe 11 na safe da minti 15 ga kuma shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar masu sauraron mu da daman gaske dake son jin tarihin marigayi Khalifa Sheikh Isiyaku Rabu wanda ya rasu a watan Mayu. To dan jin ansar ku wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano wanda ya ce
To alhamdulillah Sheikh Khalifa Isiyaku Rabi'u ya kaka fi sanin sa wato yana daga cikin mutane da za a ce Allah ya yi baiwa Allah ya yi masa baiwa na farko dai na shekaru na biyu na karatun alqur'ani ilimin alqur'ani na uku ya yi masa baiwar yaya na hudu ya yi masa baiwar arziki ba ko wani dan adam ne Allah yake hada masa wadannan abubuwan a lokaci guda ba to shi ya ce sai Allah ya yi masa da farko dai muna zancen shekaru Sheikh Khalifa Isiyaku Rabi'u ana jin tababar lokacin haihuwarsa amma ana kyautar zaton ba zai gaza da shekara 95 ba ko da shida daga haihuwarsa zuwa lokacin da ya mutu a watan Mayu na wannan shekara ta 2018 kaga wannan ya nuna cewa an haife shi kimanin 1923 kenan kaga ya ba wa shi marigayi shi sarkin Kano Ado Bayero kusan shekara 7 kenan ya ba wa mai tamasule kusan shekara 6 kenan ko Shegu Shagari da yanzu shekarsa kusan 93 kaga Sheikh Isiyaku Rabi'u ya ba shi wajen shekara 2 kenan ko 3 da yakin mai shi kenan to Allah ya ba shi wannan tsawon rayuwa har ya yi shekara 95 shi kuma an haife shi ne wanda ya haife shi shine malam Muhammadu Rabi'u wanda ake kiwa a kirani da sunan garin su wato dan tinki wani gari ne a kasar Bichi daga nan shine asalin iyayensa mahaifinsa kuma daga nan ilimi ne ya fito da su neman karin ilimi mahaifinsa ya je har gabas kasan gabas da ake cewa nan zuwa Yarwa wajen Borno nan ne ake yin karatun Qur'ani a nan ya je shi ma har ya kai matsayin gangaren a sha'anin Qur'ani wato ba iya karatunsa ne kawai ba shi zai iya karanta shi da ka na kuma zai iya rubuta shi kasan akwai bambanci tsakanin ka haddace abu kuma ka rubuta shi yanzu aka ce ma ka rubuta Fatiha kaga na yanke kullun a sallah to amma kila sai kai kuskure to amma su sun karya karanci Qur'ani da ka ya iya ya haddace kuma hadda ba irin wai hadda wacce zaka yi hadda ce wacce yake zaunanniya wacce an kai matsayin in ka ce gangaren wato wanda ya fi karfin professor ma
ya kai kununuwa
eh ya fi karfin professor domin ko professor wani lokacin zaka yi samun rauni wani zai tashi ya tafi da shi akan wani abu amma su da wada to a wannan al'adar ya taso shi ma aka haife shi kuma mahaifin sai sa shi a wannan hanyar shi ma da ya sa shi a wannan hanyar shi ma kuma ya sa shi har ya je gabas din ya je Maiduguri ya je ya zauna tsawon shekaru ya yi karatu da farko tun daga 1923 har zuwa kusan 1930 zuwa da 32 yana karatu a wajen mahaifinsa daga nan ko sai aka tura shi gabas inda ya tafi karatu wajen manyan malamai shi mai karatun
Qur'ani kasar Yarwa din
kasar Yarwa Borno kenan da ake kira yanzu Maiduguri to in aka ce kasar ba ana cikin wacin Maiduguri ba masu zuwa karatu lokacin ba cikin gari suke zuwa ba ba a zuwa cikin gari ai da zuka ake zuwa tsangayoyi ne da zuka tsangayoyi ne inda kuma ko a kauye aka je ba a kauyen su malaman nan suke zama ba
alaran momin nan da suka ce shiga su kafa bukokin su inda anan take karatu shi yasa mutane suna hada almajirci wani neman ilimi da talauci talauci baya haduwa da ilimi
na fa
ai ta inda arziki suke nema ai garuruwa za su zo to karatun suke nema shi yasa ko sun je kauyen ko bai mai dugun suke ji ba mai dugun suke zama ba kauyukan mai dugun ake shiga
suke
ko a kauyukan ba a kauyukan ake zama ba da suka suke shiga in anan alaran mummun suke ba duniya ce a gaban su
ana neman kai taka
dai kadai taka
dan ilimin ya zauna
ko tura ai suna da wannan ko da za a kafa farkon secondary school wato Katsina college dai daga cikin shawarar da su tura suka Clifford wanda shine gwamna wanda ya canji Lugard a shugabancin Najeriya ai cewa za a kafa makaranta a Katsina domin kada Katsina a lokacin ta yi nisa da wuraren hayaniya
kamar Kano da Kaduna
Kano da Zaria
da Zaria
da Zaria ta kuma ba ciraken kasa wanda za su zo mutanen kudu su zo kasuwanci ya zo a dauke hankalin mutane wajen ne za ka dauka sai har yanzu za ka fa makaranta ta sosai nisa ga jami'o'i ko yanzu za su ka dauki jaji a tafi wani wajen sai ba jama'a ne za ka fa makaranta
na'am
ai shi ilimi yana son nutsuwa da rashin hayaniya
na'am
kafin ya zauna
kafin ya zauna
to shi sa suka tafi can yayi kuma lokacin da ya dawo to kuma sai ya ci gaba da karatu shi ma sai da kai wannan matsayin na gangara
shi ma na isyan kwali
saboda haka zancen karatun Qur'ani shi yasa da ake ce masa malam to ka san karatun ilimi na addini kashi biyu ne
na'am
akwai ko kuma ma ka iya kanka kashi uku akwai ilimi na Qur'ani
zallansa
to shine inda isyaku ya shura isyaku rabi akwai ilimi na fiqh
na'am
akwai kuma ilimi na tasawuf
na'am
to waɗannan duk bangarori ne na ilimi na musulunci to shin Sheikh Isyaku Rabi a ilimin Qur'ani yayi kusan kowa fintinka a cikin sa'anninsa dan a zamanin sa da yayi nasa zamanin irin Isyaku wanda dai suka fito ake damawa da su ba ma a siyasa kan ba a siyasar Najeriya to ba wanda ya kai matsayin sa
na'am
a wannan fili to saboda haka anan yayi shuhura da yayi shuhura kuma yayi kai koli wannan kolin shine ta hada su da wadansu malamai daban-daban ya kasance har da na fiqhun da na tasawuf din a cikin na tasawuf shine Allah ya hada shi da su manyan malaman nan almajiran Sheikh Muhammad Sarga Sheikh Muhammad Sarga shine babban malamin manyan almajiran nan dariƙar Tijjaniya wato da ake kira su uku din nan ko hudu manyan da suka shura akan akwai Sheikh Abubakar Atiku akwai Sheikh Tijjani Usman da ɗan mota
na'am
akwai Sheikh Mehula Sheikh Ibrahim Mehula akwai Sheikh Sani Kafunga su ne manyan malamai karkashin yanda Muhammad Salga ya koyar da su wanda kuma sanda Sheikh Ibrahim Niyaz ya kawo ziyara kan 1945 dukkanin suka yi masa mabaya
dukkan waɗannan mutane da ka
ziyara suka yi mutum biyar ne da ko hudu ne ko biyar waɗannan shehunan suka yi masa lokacin ai shi Muhammad Salga ya rasu
haka
ya rasu tuni saboda haka shi ya rasu 1938 to ka gani kafin shi Sheikh Ibrahim Niyaz ma ya zo to su kuma suka yi Sheikh Ibrahim Niyaz mubaya shi kuma Sheikh Isyaku Rabi'u almajirin su ne to shi ma sai Sheikh Ibrahim Niyaz mubaya to wannan sai ka kusanci sai ya zama cewa banda Qur'ani kuma ya samu alaka ma da ilimin fiqh ta waɗannan malaman da kuma ilimin tasawuf ta waɗannan malaman to sai saboda haka sai suka haɗe
tunda dama galibi zaka ga kowa yana sha'awar kowa misali in kana da ilimin alqur'ani zaka yi kwadai kana da kwadai ilimin tasawuf ko na fiqh haka mai fiqh yana kwaɗayin mai alkur'ani
ba ne da ya ai kowanne da Allah ya masa bai wasan a ta zo za ka ji ba shi ya sa za ka zo ko da tafsiri ake ai malamin da yake tafsiri ba shi yake karatun ba shi ne karatun
mai jan baki
ba mai jan baki to ai shi wannan ko dai ka kira shi gwani ne ko ma gangaren ko kaka aka kusku ko fata aka mai kisra zai gyara to shi kuma malami da ya san fiqh ba lallai ya san Qur'ani ba
sai dai an gaya masa sannan zai yi magana amma ba haka ba sai dai ma yana zuwa yana son ya kirbi ya kano wani waje zai karbi ni sai ce mallan ai akwai inda Allah ya ce ka shi kuma kawai sai ka dauka saboda abun akan sai ya ce
na'am
to haka ne to saboda haka shi yasa wannan alaka da ta yi karfi shi yasa har wani lokaci da ya zo wannan tun ne maka zancen bangaren sanin ilimin addini har wani lokaci da ya zo aka ga irin kokarin da yake da shi a ciki da hidimar da yake yi har da halifan Tijjaniya a Kano wato Sheikh Murabus Sheikh Sarki Muhammad Sunusi ya rasu sai aka ba wanda ya fi cancanta ya jagoranci tafiyar dariƙa Tijjaniya sai Sheikh Isra Kuran.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban wannan ansar da kuma watakila ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayar ta Kano da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da injiniyan mu da wanda ya haɗa mana sautin. Ni Ibrahim Kada Musi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kada Musi yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ya ce yau take ranar demokradiyya ta duniya kuma kamar yadda malamai suka sanar da mu a makaranta gwamnatin jama'a wadda jama'a suka zaɓa da kansu domin amfanin jama'a shine ma'anar kalmar demokradiyya shin anya hakan ke faruwa a wasu kasashenmu na Afirka. Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku ba ni dama na yaba wa tsohon ministan kuɗi Mrs. Kemi Adeosun a bisa matakin ta ɗauka na aje aikin hakika wannan ya nuna ita 'yar ƙasa ce ta gari mai son taimakawa shugaban Muhammadu Buhari a wajen tabbatar da doka da oda. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori Jihar Jigawa. Malam Hussein Dango ta Karatsuwa daga Jihar Yobe yace salam BOA Hausa. Tabbas matakin da gwamnatin Jihar Yobe mai niyyar barin gado ta dauka na tsayar da mana Alhaji Malam Maima Labuni a matsayin dan takarar gwamna a jihar a zabe mai zuwa. Mu ne talakawan jihar wannan zabi yayi mana daidai. Ganin yadda Alhaji Maima Labuni ya kware a fannoni da dama da fatan Allah ya sa ba za mu kuka da shi ba. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin dan Allah ku ba ni dama a yau domin ƙara jinjinawa mai girma gwamnan jihar Katsina Ratu Honorable Aminu Bello Masari bisa kokarin ƙara tabbatar da tsaro akan iyakokin jihar tare da ƙara inganta ilimi da lafiya da bunƙasa noma da kiwo da samar da ruwan sha da hanyoyin mota birni da ƙauye hakan ya sa muna alfahari da kai da fatan Allah ya baka ikon soke duk wannan nauyin al'ummarka. Daga Usman Manika mai ruwa road Funtuwa a cigaba da aiko da wasi kuma za mu cigaba da karantawa.
Ba shakka yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan ɗaya ne yanzu aka ke zaune babu wutar lantarki yayin da mummunar guguwar Florence take cigaba da afkawa wani yankin kudancin Amurka. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na cigaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. Cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a ƙara fuskantar matsanancin guguwa a yau Asabar a kudu maso gabashin jihohin. To a can ƙasar Philippines ma guguwar da aka wa lakabi da Manhood ta isa yankin in ta zubar da ruwa sama na mai na gaske tare da haddasa barna a wurare da dama. Kuma makasar sun ce mutum biyu sun mutu sanadiyar zaizayar kasa da ruwan sama ya haddasa da sanyin safiyar yau Asabar guguwar ta sauka a gabar tekun garin Bahoa da ke lardin da ake kira Cagayan a arewacin tsibirin Luzon. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗen hannunta sun fara ƙarewa waɗanda take amfani da su wajen ceto rayukan miliyoyin 'yan gudun hijirar ƙasar Siriya da kuma mutanen da suka fice daga gidajensu saboda matsanancin rayuwa da suke fuskanta.
To madalla da ta ga cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da yamma kuma a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni da injinin Voitech wanda muka kira da suna Zanga-Zanga. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da yamma.
restez branchés sur le monde avec V.